إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أرانا فرقو توتر رمضان نوانا شكرا تدبو da 439 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan rana ta dace da ranar 17 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya muna godiya ga Allah jalla wa ala da ya nuna mana wannan rana da ya nuna mana wannan wata mai albarka da muke ta roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi ya kuma samu mu dace da yin azuminsa da tsayuwar daransa ta fuskar da ya dace da yardarsa alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan rana ya nuna mana farkon wannan wata kuma gashi Allah madaukakin sarki ya sake jaddada mana ahadunmu da alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka babu alkhairi irin wannan alkhairi ya zamanto mun rayu a cikin watan ramadan watan alqur'ani kuma ya zamanto mun rayu tare da alqur'ani wajen halartar tafsirinsa da kuma sauraronsa wajen a cikin sallar dare a ɗaiɗaikunmu da kuma a cikin jama'a da kuma yawan tilawarsa muna godiya ga Allah da ya dawo da mu ya zuwa ga watan alqur'ani ya nuna mana shi Allah ta'ala ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da rahmar Allah da kuma falalarsa da wannan za su yi alfahari su yi murna wannan shi ne ya fi alkhairi da abin da suke tarawa babu ni'ima irin wannan ni'imar Allah ya maka gaman katar Allah ya fifita wannan ni'ima akan ni'imar da ya bama masu duniya ita wadda suke tattara ta babu ni'ima irin Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'imar kasancewa tare da alqur'ani don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi akan halartar wannan majalisi namu da yin karatun da kuma yin sa da kuma bayyana shi da sauraronsa Allah ya sanya mana ikhlasi a ciki ya karba daga gare mu hakika wannan abin alfahari ne ga duniyar musulmi cewar wato ana kasancewa tare da alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka saboda albarkar da Allah madaukakin sarki ya sanya a wannan littafi nasa mai amfani da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mana ta hanyar nuna godiya gare shi da nuna farin ciki a cikin zukatanmu da kallafa ma kanmu wato nuna farin cikinmu ga Allah akan wannan da godiya ga ni'imarsa domin Allah madaukakin sarki ya bamu kari daga falalarsa kamar yadda yake alƙawarin Allah wa ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lashadid Allah kara mana daga ni'imarka ka cika mana ita Allah ka cika mana ni'imarka Allah madaukakin sarki ka ba mu ka cika mana ita zahiran wa batina wannan wata ya zo mana a cikin hali da ya wajaba mi la'akari da irin halin da muke ciki a al'ummar musulmi domin mi tawassuli da abubuwan da kofofin rahama da Allah madaukakin sarki ya bude mana a cikin wannan wata kan Allah madaukakin sarki ya yayi mana matsanancin hali da al'umma take ciki wannan al'umma ta mu tana cikin hali matsananci kwarai da gaske mafi tsananin sa shine fitintunu na addini fitintunun addini shine suka fi komai tashin hankali to makiya addinin musulunci sun sha alwashin yaki da addinin musulunci kuma sun dauki launi daban-daban na karfafa abinda zai rusa lagon musulmi da karfin su ta hanyar yada wato batattun aqidu da karfafa masu yada batattun wato batattun dabi'u a aqidu da yada su a cikin al'umma da ba su minbari da karfafa su da ba su taimako da ba su guba da taimaka musu da fikira da taimaka musu da rubuce-rubuce wanda suke yi ta kowace fuska kuma wannan ba ya tsaya kawai akan fuskantar masu rubutu da karatu ba da masu shiga yanar gizo-gizo da kuma zaurukan wato sadarwa a hatta ta hanyar waɗanda suke yawo a titi su ma akwai gubar da ake yadawa a tsakaninsu domin wato a raba su da Allah a raba su da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'a da ta zo mana ta wato da take yaduwa ta hanyar rera waƙoƙi na wato a fito na fito da Allah da zagin Allah da kaskantar da Allah da kaskantar da sha'anin Allah da yi ma Allah ashar da sauran abubuwa waɗanda suke na sakin baki ga Allah da kafirci ga Allah wannan ɗaya daga cikin mazahirin waɗannan abubuwa ne akwai ɗaurin gindi a bayan wannan al'amari da ake yi daga waɗanda suke so su ɓata addinin musulunci a cikin al'umma irin tamu domin dukkan al'ummar da ya zamanto ana yaɗa ilhadi a cikinta kuma wannan ilhadi ya zamanto karuwa yake ba baya yake ba to hakika wannan yana daga cikin miyagun yana daga cikin munanan wato alamu waɗanda suke munana na kancewar abubuwa marasa kyau za su rinka sakowa a cikin wannan al'umma to babu shakka kuwa mu rinka ganin abubuwa na rashin jin daɗi abubuwa waɗanda suke ba masu domin muna yin abin da yake domin an bayyana a cikin al'umma a janibin Allah abubuwan da Allah baya su dan haka wajibi ne a cikin wannan wata wato mu yi tawassuli ga Allah madaukakin sarki ya mana maganin waɗannan fitintunu ya tsirar da mu ya tsirar da kawukan mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da kuma al'umman mu baki daya kuma waɗannan aqidu dole wato mu yi inkarin su kuma abu ne wanda yake ake inkarin su da hujja da kowa gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na sani ya isar domin yaki da irin waɗannan miyagun aqidu yana daga cikin miyagun aqidu da ake ta yada su wanda ake karfafa su waɗanda suke daukan bindiga domin su zartar da masifar su da kaifin su da tsananin su akan musulmi ba akan waɗanda ba musulmi ba yau dukkan waɗanda suke daukan makami suke cewa za su yi jihadi babban hadafin su shine saukar da wato tsananin su akan jama'ar musulmi har yanzu wannan fitina duk da an samu saukinta a wannan kasa ta mu har yanzu da sauranta kuma da sauranta a sauran kasashen musulmi har yanzu a Somalia wannan masifa tana nan a Afghanistan wannan bala'i yana nan a Syria wannan bala'i yana nan a Yemen wannan tashin hankali yana nan a Libya wannan tashin hankali yana nan da sunan addini ake kashe musulmi masallata a cikin masallatai da sunan cewa jihadi ake yi wannan kuma wannan ba jihadi bane ba addini bane ba musulunci bane makiya addini sune suke amfani da waɗannan suka mayar da su wato karnukan farauta domin cimma manufar su ta wato ke ta kawo wato kada zaune tsaye a cikin al'ummomin musulmi domin kada musulmi su mai da hankali akan rayuwa irin ta addinin su za su san addini su gaba da da'awar addini ya ishe mu masifa cewa wannan bala'i da ya zo mana ya tsayar da da'awa ta kira ga addinin musulunci a wuraren da suke da ake ta da'awa ta kira ga addinin musulunci kamar kudancin kasar nan kamar kasashen wato Ibo wanda ake yada addinin musulunci yanzu an dina wannan da'awa domin me domin an sanya addini ya zamanto abun tsoro an sanya addinin musulunci ya zamanto abun gudu an sanya wa'azi da kira ga addinin musulunci ya zamanto abin kyama to duk ba wani abu bane sai ta hanyar waɗannan waɗanda aka rene su da reno wanda aka bashi rigar addinin musulunci aka bashi harshe irin na addinin musulunci amma makasudin sa a rusa addinin musulunci wannan masifa tana nan dole mu ci gaba da yaki da ita da hujja da bayyana cewa wannan duk wanda yake kira ya zuwa ga irin wannan aqida ba kira yake ga musulunci ba sannan kuma mu ci gaba da addu'a kan Allah madaukakin sarki ya mana maganin duk waɗanda suke nufin al'umar musulmi da addinin musulunci da wani sharri da wani kaidi kan Allah ya mayar da kaidin su da sharrin su ya zuwa gare su Allah ya tsare su a cikin jikin su Allah ya sanya dukkan tsarin su da suke da shirin su da suke ya zamanto akan halakar da kawukan su kuma Allah mai iko ne akan wannan mu tawassuli da wannan lokaci domin yaki da fuskantar waɗannan irin wannan mummunan aqida ga aqidun Shi'a sai da yaduwa suke suna nema wato su janyo hankalin waɗansu waɗanda suke gama garin musulmi wanda ba su san irin sharrin da ke cikin aqidar Shi'a ba domin su hada kai da su kan yaki da addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin din mai yaki da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam din mai yaki da alqur'ani da sunna yana yaki da addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yanzu ya kai ana kokarin a nuna cewar wai sunnar ma akwai wata sunna ta daban sunna ɗaya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa akwai wata sunna ta salafiyya ko wata sunna wadda take ba wata sunna wadda take ba ita ce sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan harshen su ne suke faɗa duk mai yin sunna ya san babu wata sunna wadda ya fuskanta wadda ya riko da ita kamkam illa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda littafan sunna suka kiyaye Bukhari da Muslim da sauran kutubus sita da Al-Musannad da Muwatta da sauran littafan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna kadai babu wata sunna in ba wannan ba duk wanda yake so ya raba musulmi da sunna da kowanne irin suna ne da kowanne irin canjin suna zai mata ku san shi da sunan sa akan cewar wannan makiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dole mu kiyayi waɗannan miyagun aqidu da waɗanda suke hada kai da su ba tare da sun gane ba su kiyaye su su fahimce su san su a inda suke kuma ƙarshen al'amarin ba wani abu bane illa ana so a samu wato karnukan siyasa ta wata ƙasa wadda take take wannan da'awar wadda ba addini ne a gabanta ba illa maslahatta ta wato siyasarta wanda bai kamata aqida ta koma ya zamanto tana hidimar siyasar wani ba kowane ne shi ita aqida dan Allah ake yin ta aqida dan neman lahira ake yin ta ba dan cimma burin siyasar wani siyasa ba ko wata gwamnati ko da kowa ce ce wannan gwamnatin aqida ana yin ta ne dan Allah da biyayya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kan wannan aqida akan sa za a yi wala'i da shi akan sa za a hadu a yi inwantaka duk wanda yake yaki da wannan aqida shi za a barranta daga gare shi ba mu ba shi amma aqida ba ana yin ta bane dan siyasa yadda in siyasa ta canza sai aqida ta canza aqida ba ta canzawa domin shine abin da ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan kalubale da barazana sune abin da al'umma mu take ciki a cikin wannan ƙasa ta mu da kuma a waje to in kuma muka zo a fitina wadda take koma bayan wannan ita ce fitinar rayuwa to fitinar rayuwa abin da yasa muka sanya ta a daraja ta biyu domin babu fitina irin fitinar da take tafi addini fitinar addini ita ce fitinar da tafi komai addini fitina shi yasa a cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi masahabbai in sun zo tare da shi daga cikin addu'ar yakan cewa wala taj'al musibatana fi dinina Allah kar ka sanya masifar mu a cikin addinin mu dukkan wata masifa indai ta tsaya akan rayuwar duniya ne da sauki akan masifa ta zamanto akan addini domin abinda zai raba ka da Allah abinda zai raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu bala'i irin kamar sa duniya zuwa take yi ta kau yau in babu gobe za a samu amma addini in ka rasa shi ka tabe rayuwar ka baki daya saboda haka ita kanta masifa da duniya masifa ce wadda take tana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mu nemi tsarin Allah daga gare shi daga fitinu wanda suke na bayyane da wanda suke a goye to hakika kuma muna cikin fitintunu na rayuwa a cikin wannan al'umma tamu wanda an dauki tsawon shekarun nan ana ta bayani ko yaushe bayan kowane lokaci za a nusantar da al'umma za a fadakar akan irin halin da al'umma take ciki na tsanani, da halin da al'umma take ciki na yunwa, da halin da al'umma take ciki na rashin aiki, da rashin da karewar jari, da karewar kasuwanci, da rashin hanyoyin da mutum zai tsare mutuncinsa, da ya da rashin da tsananin harkar lafiya da ya tsananta. Domin ana cikin wani yanzu mun shiga cikin azumi da mummunan masifa ta yajin aikin asibitoci. Ma'aikatan jinya suna yajin aiki daga shekaran jiya Litinin zuwa ranar Talata kawai, waɗanda suka mutu saboda sun kasa samun wankin koda a cikin dare ɗaya cikin awoyi kaɗan mutum shida, saboda babu wankin kodar da ake musu, domin masu wankin kodar sun daina. Yara jarirai da suke cikin kwalabe waɗanda suka mutu, Allah ne kaɗai ya san adadinsu, saboda babu wanda zai kula da su. Duk waɗannan rayuka a cikin al'umma muna gani suna tafiya, rai yana zaman to sai ka ce kiyashi, rai ya zaman to sai ka ce kiyashi. Da wani dalili duk wani yajin aiki da za a yi zai zamanto alhakinsa zai fada a kan wanda suke ba ruwansu. Gwamnati ba ita ce za ta rasa kudin shiga ba, ko mulkinta zai ragu idan mutane da suke cikin kwai da suke jinya a asibiti sun mutu. Ba gwamnati ce za ta dandana wannan ba, ballantana ta zo ta biya bukatar mutane masu yajin aiki. Bal al'umma talakawa su ne za su halaka, kuma talakawa wanda ba su da yadda za su. Akwai waɗanda za su iya ɗaukar mara lafiyarsa su je su kai su wata jiha, ko su je su kai su asibiti wanda yake na biyan kuɗi. Kuma idan an ce duk ƙasa ne, sauran ƙasashe kuna tsammani irin ƙasar Lagos, irin ƙasar Benin, irin ƙasar Port Harcourt, irin Enugu, za a rasa inda ake wankin ƙoda a cikin asibitocin da ba na gwamnati ba, inda za a iya kai mutane? Amma mu nan ba inda ake wankin ƙoda sai asibitin Aminu Kano. Asibitocin gwamnati kenan inda ake wankin ƙoda da shi da kuma asibitin Nasarawa sun yajin aiki. In irin Lagos ne, wurare da dama za ka iya kai ma'aikata, za ka iya kai marasa lafiyarka. Amma nan abin ya gagara, muna gani 'yan uwanmu ne suke mutuwa. Ina kishin 'yan uwa, ko masu azumi ne yanzu mun shiga cikin azumi, ina waɗannan ma'aikatan lafiya za su iya ɗaukar wannan haƙƙi na bayin Allah masu azumi, waɗanda suke masu azumi ne suke jinyarsu. To irin waɗannan hali da al'ummarmu take ciki hali ne na tashin hankali, wanda muna buƙatar saukar rahama daga Allah, domin babu wata masifa da za ta sauka a cikin al'umma face saboda zunubanmu ne. Na haka mu tuba zuwa ga Allah, mu roƙi yayewa daga Allah, sannan mu ɗauki matakai na nasiha ga wanda muka sani kan cewa za su yi wani abu na kawo sauƙi da canji akan wannan al'amari, sannan kuma ma kowa ya bada gudunmawarsa daidai gwargwadon ikonsa. In ba mu ba aƙallan abin da za mu iya bayarwa na gudunmawa shi ne addu'a, musamman a majalis irin waɗannan. A koyaushe muna sanarwa cewa majalisi irin wannan inda ake karatun Alƙur'ani, majalisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa rahama tana sauka a cikinsa, mala'iku suna sauka suna lullube mutanen da ke cikinsa, sakina tana sauka a cikin zukatan waɗanda suke halartar wannan majalisi, wanda wannan kasancewar mala'iku suna wajen kuma rahama tana sauka, wannan bayani ne da bishara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana karɓan addu'o'in da ake a cikin majalisi irin wannan. Saboda haka tsakaninmu da Allah mu rinka addu'a ga al'ummarmu, mu rinka addu'a ga wannan matsanancin hali da al'umma ta shiga. Allah ya yaye mana, Allah ya kawo mana sauki, Allah ya saukar da rahmarsa gare mu. To kamar yanda muke tsarin mu yake bi, insha Allah za mu rinka fara wannan karatu daga an yi sallar la'asar karfe 4 da kwata zuwa awa 1 insha Allah. Za mu yi minti 15 muna amsa tambayoyi kamar yanda aka saba kafin a fara karatun bi'iznillah. A waccan shekarar mun tsaya cikin suratul Isra, aya ta 84 zamu tashi aya ta 87 insha Allah a wannan shekara a cikin wannan sura mai albarka kuma da ita zamu fara yanzu insha Allah ta'ala Allah ya bude zakatun mu ya ba mu fahimtar alqur'ani rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
نعم الله تعالى ويسألونك عن الروح كما za su tambaye ka akan ar-ruh shine rai qulir ruhu min amri rabbi cene shi rai yana daga lamarin ubangiji na wama utitum min al-ilmi illa qalila ba abaku ba na daga ilimi face abu wanda yake dan kadan masu yin wannan tambayar sune a wanda ake muhawara da su a cikin wannan sura sune mushrikai Allah ya ce za su tambaye ka akan ar-ruh su Quraishu sun yi wannan tambayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin Jami'in sa a Kitabu Tafsir daga hadisin Abdullah ibn Abbas cewa Yahudawa Quraish sun je sun ce mai Yahudawa na Madina saboda irin alaka dake tsakanin su akwai alaka tsakanin Quraishawa da mutanen Yathrib kusan babu wani fitaccen dan kasuwa daga Quraish face yana da aboki daga cikin mutanen Madina wanda idan yaje Madina a hanyar sa na zuwa kasuwancin sa zuwa kasar Sham ko dawowa yakan sauka a wajen sa to saboda haka akwai sila tsakanin su to sai Quraish suka ce ku gaya mana wani abu suka tambayi Yahudawan Madina ku gaya mana wani abu wanda za mu tambayi Muhammad wanda yake bai sani ba wanda za mu yi maganinsa domin ya zo mana da abin da ya fi ƙarfinmu mun rasa yadda za mu yi da shi sai Yahud suka ce musu ku tambaye shi akan ruhi akan ar-ruh rai wanda da shi ne wato jukkuna suke rayuwa suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya a wata riwayar ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud a cikin Bukhari da Muslim cewa yahudu ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin Madina a wata go a cikin wadansu gonaki na dabino yana rike da sanda wanda aka yi shi daga reshen dabino yana dogara shi sai ya wuce da wata jama'a ta Yahudawa sai tsakanin su Yahudawa suka ce ga wani nan yazo ku tambaye shi mana wani abu suka ce kar ku tambaye shi yazo muku da abin da zai bata muku rai suka ce a mu dai za mu tambaye shi akan ar-ruh rai to suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce wahayi ake masa bayan yayi shiru dan lokaci kankani sai ya karanta musu wannan ayar wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila ce ne musu za su tambaye ka akan rai ce ne rai yana daga sha'anin yana daga lamuran yana daga lam al'amarin ubangiji na kuma ba a baku daga ilimi ba face abu dan kadan ar-ruh kamar yadda aka ce abinda ake nufi da ar-ruh shine wanda yake da shi ne rayuwa jiki yake rayuwa ana ce masa an-nafsu amma ya danganta da irin alakar sa da jiki Allah ya ce suna tambaya akan shi rai din nan ma'ana menene shi saboda shi ruhi rai yana daga cikin abubuwan ban mamaki kowa ya san da shi amma ba wanda ya san hakikar sa jiki ne kamar gangan jiki namu ko kuwa iska ce kamar yadda muke numfashi ko kuwa jini ne ko kuwa lantarki ne menene shi babu amsa akan wannan ɗan falsafa tintini suke yin tintintini a kansa, waɗansu su ce kamar tsuntsu yake, waɗansu kuma su ce kamar gangar jiki yake, amma ba shi da kauri, yana sajewa da jiki kamar ka yanda kake haka to ranka haka yake, haka zai shiga jikinka, wato kamar a kamar wani ruwa-ruwa kawalwainiya, kamar yanda ake ganin kawalwainiya, wai haka yake, ba wanda ya taɓa ganinsa amma an san da shi. Domin za ka ga mutum gashi jikinsa yana nan da zuciya da huhu da ƙwaƙwalwa da komai, amma an za in aka amma ya mutu an zara ran, ran kawai aka zare. Shi yasa ma za ka ga waɗansu gaɓoɓi daga jikinsa da za a cire su a sa a jikin wani sai su yi aiki, kamar ƙoda, kamar zuciya, inda za a cire a jikin mutum a sa a wani jikin sai ya yi aiki bayan ya mutu, bayan shi ne shi ya mutu. Amma shi wannan gashi da jikin nasa, kayan inda an sa su a jikin wani wanda yake da ruhin za su yi aiki, amma shi da yake ba shi da ruhin ba su yi aiki ba. To ba a san hakikarsa ba, ta yaya za ka san hakikar Allah? To shi ne Allah ya bar ma kansa wannan sani. Yanzu kwanan nan shekara biyu da suka wuce, wani a waɗansu a waɗansu malaman ilimin kimiyya na Australia, wani wai shi Griffith yake cewar da shi da waɗansu da wani ɗan America da wani ɗan Ingila, dukkaninsu sun ce wai ilimin science na quantum physics ya tabbatar da akwai ruhi, bayan da abinda aka sani science yana ƙaryata ruhi, domin duk abinda a science ba za ka iya gani da ido ba, ba za ka iya gwada shi ba, ka ga nauyinsa da faɗinsa da ɗanɗaninsa da kamarsa da ƙanshinsa, to babu shi. Kuma ruhi ba shi da wannan, ba za ka iya shiga cikin laboratory ka je ka gwada shi ba, ka sanya ka haɗa wani ruwa da wani ruwa ka gan shi. Amma kuma akwai shi hakikatan. To shi yasa Allah ta'ala ya ce a wannan ayar, qulir ruhu min amri rabbi, ce ne rai yana daga cikin lamarin al'amarin ubangijina, wato al'amarin Allah ne, bi ma'ana yana daga cikin wato sha'anin Allah, al'amru bi ma'ana ash-sha'an, yana daga cikin sha'anin Allah, wato halittun Allah da al'amuransa na ikonsa wanda suke bayyana ƙudurarsa. Ma'ana wanda za ka san cewar wannan abin sai Allah, sai kuma ya ce sai shi ne science, yasa sai Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a ba ku daga ilimi ba sai kaɗan, ma'ana ba za ku san sha'anin ruhi ba, domin ilimin da aka ba ku kaɗan ne. Saboda haka shi ruhi yana daga cikin da yawa na ilimin da ba a ba ku ba, abinda ba a ba ku ba na ilimi shi yafi yawa bisa abinda aka ba ku. Duk abin nan da ake yi na ilimin ɗan adam, ilimin da aka bashi wanda aka saukar na wahayi, da wanda ya ittisabinsa ya tsururinsa da bincikensa da saninsa da gogayyarsa yau da kullun ɗinsa, abinda ya kiyaye ya rubuta na tarihinsa, dukkanin wannan ilimi daga cikin ilimi ba abu ne wanda yake aka baku ba daga cikin jinsin al-ilm. Al-ilm jinsin ilimi wanda yake shine duk abinda yake min sha'anihi, daga sha'aninsa a san shi, abinda yake za a san shi. To ko abinda aka baku na wanda kuka sani ɗin ɗan kaɗan ne, kamar yanda ya zo ne a hadisin annabi Musa, hadisin Ibn Abbas, cewa da annabi Musa ya haɗu da Al-Khadir suna tafiya a cikin kwale-kwale, sai tsuntsu ya zo ya tsaya a gaɓar kwale-kwalen, sannan ya sunkuya ya yi ƙwarton ruwa ɗan kaɗan da bakinsa, ƙwarton ruwa guda ɗaya, sannan ya tashi ya tafi. Sai Al-Khadir bayan ya gaya ma annabi Musa irin abubuwan ban mamaki na ilimi wanda annabi Musa bai sani ba, ya ce masa kai annabi Musa kana kan ilimi, ka san shi, Allah ya sanar da kai shi, ni bai sanar da ni ba, ni kuma ina kan ilimi, Allah ya sanar she ni, kai bai sanar she ka wannan ba. Sai ya ce to da ilimi na da iliminka dangane da ilimin Allah, da kuma ilimin dukkan halitta dangane da ilimin Allah, bai kasance ba face kamar ƙwarton da wannan tsuntsun yayi daga cikin tekun nan da irin ruwan da ke cikin tekun nan. To haka ilimin Allah jalla wa ala yake, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, wannan zai sanya ma dan adam tawalu babban wato aibin ilimi da babban aibin masu ilimi shine girman kai kuma shi yake toshe musu kofar fahimta duk wanda ya girman kai Allah zai toshe masa kofofin fahimta sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah yace zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba to babban aibin masu ilimi kenan girman kai kuma in kana jin irin maganganun scientists da suke faɗa in asin wato in suna cika bakin su har sun kai ana bauta musu yanzu akwai mutanen da suke bauta musu Stephen Hawking wannan wanda ya mutu watannin baya wannan shayayyen akwai masu bauta masa saboda suna ganin kwakwalwarsa da fahimtarsa ta kai cewar shi wato ya san komai ba abin da zai jahilta to wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake nuna ma dan adam dan ya dan sa masa tawalu ka san cewa abin da baka sani ba domin ruhi abu ne wanda yake hakika ba wanda zai inkarin sa ba wanda zai inkarin sa domin shine bambanci da rayuwa da mutuwa ba wanda ya san hakikanin sa sai Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haqa'iq nasa wanda daga cikin haqa'iqin da suka bayyana na ruhi ya nuna mana cewa shi ruhi dangane da alaƙar sa da dan adam yana da hali guda biyar kuma kowace alaƙa ce ta daban alaƙar farko ita ce alaƙar rai da jikin dan adam yayin da yake cikin mahaifiyarsa da aka hura masa rai bayan yayi kwana 120 a turo mala'ika ya hura masa rai idan aka hura masa rai yana da rayuwa shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa idan mutum ya mutu idan aka yi ɓarin ciki bayan an hura rai za a yi ma abinda aka samu sallah saboda tunda an hura masa rai ya samu alaƙa tsakaninsa da jiki duk da yake sabanin mazhabar Malik ne a mazhabar Malik sai idan yaro ya yi kuka sannan za a yi masa sallah domin shi ne ya zamanto ya shigo cikin rayuwa amma kafin wannan wata rayuwa ce daban ba rayuwar duniya ba rayuwa a cikin mahaifiyarsa kaga rayuwa ce wanda yake yaron wani lokaci in aka yi tsawa yaro a cikin mahaifiyarsa sai ga ya motsi ko ba haka ba idan aka yi wani ihu sai ya motsi wato kenan yana ji yana da hisashi amma wani irin ji da wani irin hali wanda yake daban da yayin da yake cikin rayuwa a nan duniya domin ba shi da ikon tasarrufi a kan kansa wannan hali na farko kenan kaga alaka ce ta ruhi da jiki yana da rai kuma da jikinsa hali na biyu shine yayin da aka haife shi ya zo nan duniya alaƙar ruhi da jikinsa ita alaka ce ta rayuwar duniya wanda yake yana da fahimta yana da iko yana da tunani yana da idraki zai iya fuskantar jin daɗi da farin ciki zai yi kuka zai yi yana da nufi nasa yana da kudura tasa duk wannan a cikin wannan rayuwar duniya da alaƙa ce ta rai tare da jikin mutum alaƙa ta uku alaƙar rai tare da jikin mutum yayin da yake bacci domin yayin da mutum yake bacci ransa rabuwa yake da shi amma ba rabuwa ce ta dindindin ba ya rabu da jikin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukewar rayuka yayin mutuwarta yana rike su da kuma waɗanda rayukan da basu mutu ba a cikin baccin su Allah yana dauke ransu fa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya hukunta mutuwa a kansu sai Allah ya rike su ba za su dawo jikin ba sauran kuma wanda Allah ya riga cewa ba su mutu ba sai ya sake su dawo ga jikin ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abin ambato to wannan kaga rabuwa ce ba ta dindindin ba rai ya rabu da jiki amma kuma akwai alaka cewar jikin yana da rai ta yanda bai riga ya mutu ba zai yi numfashi kuma idan ran yana jin daɗi zai iya bayyana a jiki don wani zaka ga yana bacci yana mafarki ya ga an kai shi wani wata fada malam an yi walima musamman yana azumi ga abinci an kawo sai ga har yana tanda harshe yana bacci fa har yana tanda harshe
kaga ransa ne yake jin wannan dadin tunda ba abinci ne a gaban sa ba ko ba haka ba abinci yake ci da yake danda harshe ran ne yake ci amma saboda ran yana da alaka da jiki wata irin alaka ta bacci sai wannan alaka ta tasiri hatta a jikin ko kuma in yana gudu in ya ga wani abun ban tsoro yana gudu kage yayi gumi sharab sharab saboda tsoro bayan babu wata kila a cikin air condition yake saboda ran ne yake cikin wannan hali wannan abu ne wanda yake mushahad kuma wahayi ya nuna shi alaka ta hudu shine ta alakar jiki da rai bayan mutuwa a cikin kabari ita ce rayuwar barzahu rayuwar barzah domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan al-bara ibn azib da hadisan abi huraira a cikin hadisan abi huraira a cikin sahih ibn hibban hadisan al-bara ibn azib yana cikin ibn manda ya rubuta littafi akan ar-ruhu wan-nafs kamar yanda ibn al-qayyim ya rubuta daga baya kafin shi al-hafiz abu abdullah ibn manda ya rubuta ya ruwaito hadisin kuma hadisan al-bara yana cikin mu'jamul kabir na tabarani cewar Allah madaukakin sarki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutuwar mumini da mutuwar kafiri da munafiki yace dangane da mumini idan aka dauke ransa za a sanya shi a cikin wato kanuf wato likafani wanda aka kawo shi daga cikin aljanna sannan zai tafi yana kanshi a dauka shi zuwa ga aljanna a zuwa ga sama idan yaje sama a nemi a bude sai a ce wane ne sai a ce wane ne a ambace shi da sunansa da mafi kyawun sunan da ake kiransa a bayan kasa a ce wane dan wane kun ga shi aka ce jikin ku yana kasa ran shi ne shi hakikata sannan in aka je ba za a wuce da jama'a ta mala'iku ba sai sun ce maraba da wannan rai mai tsarki kin rayu a cikin jiki mai tsarki sannan har sai an kai an daukaka shi ya zuwa ga Allah jalla wa ala sai Allah ya ce a rubuta littafin bawan sa a cikin al-illiyin wato jama'ar bayi madaukaka to sannan sai Allah ya ce a dawo da shi kasa domin a ciki ya halice su a ciki daga kasa ya halice minha khalaqnahum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to sai a dawo da shi cikin jikinsa a kabari idan aka dawo da shi ran cikin jikinsa wannan dawo da shi da ake cikin jikinsa ba irin dawo ba irin yadda rai yake a nan duniya bane ne inda kana bukatar kai numfashi kana bukatar ka ji sanyi da sauransu amma kuma zaka ji ni'ima zaka ci azaba sai mala'iku su zaunar da mutum su yi masa tambaya wanda yake cikin ni'ima a yi masa shimfiɗa daga aljanna abu a yalwata masa kabarinsa a haskaka masa kabarinsa iskar aljanna da ni'ima ta tarinka zuwa masa zai ni'imtu a wannan hali wanda kuma yake akasin haka shi ma za a dawo da ransa zai azabtu a cikin wannan hali saboda haka azabar ga rai din ne da jikin kuma a wannan rayuwa ta barza mutane mataki-mataki ne akwai waɗanda suke can a cikin a'lal illiyin su ne annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da annabawa annabi Adam da annabi Yahya da annabi Isa da annabi Harun da annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Ibrahim yaga annabi Ibrahim yana jingine da Baitul Ma'mur yace ba cikin yayansa ba mai kama da shi kamar sa sallallahu alaihi wasallam kuma tare da cewar yaga annabi Musa a sama ta shida nan a bayan kasa da ya wuce ta kabarinsa ya ganshi a kabarinsa yana tsaye yana sallah kuma da hada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana can a'lal illiyin ransa yana da sila da jikinsa yanda idan mutum ya zo kabarinsa ya yi masa sallama Allah zai dawo masa da ransa ya ce wane dan wane ya maka sallama mala'iku su gaya masa ya yi masa amsar sallamarsa to wannan sila tsakanin ruhi da jiki daga cikin al'amarin Ubangiji ne yanzu kun ga ana cewar mala'ika Jibril lokaci daya zai sauko daga al'arshi daga sama ta bakwai ya sauko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ka'idar physics jiki abinda zai yi tafiyar da tafi komai sauri ita ce haske. Abu ba zai iya fin tafiyar saurin haske ba, sai ya zamanto a bisa ka'idar physics nauyinsa ba shi da adadi infinity, wato ma'ana ba zai yi ba. To amma wannan a alamul madda ne, a alamul ruh kuwa wannan min amri rabbi, wannan duk ka'idar su gravity su small and big nuclear forces a cikin material world ne da kake gani. Duniyar rai a ruh wata duniya ce daban wanda ku ɗan adam ba ku san ta ba. Saboda haka mata a cikin rayuwar barza, in muka dawo wannan rayuwa ta hudu, waɗansu suna can fi a alal iliyin, waɗansu suna cikin aljanna kamar rayukan shuhada, waɗansu daga cikin shuhada ɗin ba su shiga aljanna ba, suna ƙofa aljanna saboda bashi ya rike su tare da cewa shuhada ne. Waɗansu kuma waɗansu abubuwa sun rike su, suna cikin kabari ɗin. Saboda haka kowa da irin rayuwar da Allah ya bashi, gwargwadon irin yadda ya ɗabi'antu a nan duniya. Wanda rayuwarsa ta zamanto kullum tana rataye da Allah, da godiya gare shi, da sanin Allah, da ambatonsa, da ibadarsa, to wannan yana tare da al'iliyin. Shine Allah ta'ala yake cewa wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Duk wanda ya bi Allah da manzansa, to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su, daga annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai, madalla da waɗannan akan abokan zama. Dududu rayuwarka fa, in kai rayuwa ne yawa shekara 70 80 da yawa 100, amma ka duba tsawon rayuwar da za a yi a barza kafin tashin alkiyama, tsawon rayuwar wanda ya bi Allah da manzansa, to yana tare da wannan al-mala'ul a'la, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya rinka cewa Allahumma fir rafiqil a'la. Saboda haka ya wanda koyi rayuwarsa gabaki ɗaya tana da alaka da nan duniyar ne, da sharhol yake da jin dadin ta, to ruhin sa yana nan kasa, yana wajen mutanen kasa, mutanen doron kasa, ba zai daukaka ba ya zuwa ga can al-illiyin. To wannan albarkacin alqur'ani da sunna duk muka san wannan. To halin alaka ta biyar ita ce ta karshe, wadda tafi ita ce tafi kamala, alakar rai da jiki ranar hisabi, wanda Allah zai ce ma rayuka kowane rai ya je ya shiga cikin jikinsa, inda aka binne shi daga nan kabarinsa zai tsurto, kamar yanda kwaya take tsurtowa jikinmu haka duk zai fito ranar alkiyama. To wannan silar tsakanin rai da jiki ita ce sila wadda take ta dindindin, babu mutuwa bayan ta, babu bacci, ba gurɓata ga wanda ya samu rayuwa ta kamala. Wanda kuma ya samu bai samu rayuwa ta kamala ba, ba mutuwa, ba ni'ima, amma kuma ana cikin hali la yamutu fiha wa la yahya, ba zai rayu ba, ba zai mutu ba. To wannan waɗannan maratib din su nusu suka gaya mana, su Ibn al-Qayyim ya bayyana a cikin littafin sa ar-ruh, ko ba za su littafin abinda littafi abinda al-Qur'ani da sunna suka nuna mana kenan. Abinda yake da fa'ida a gare mu dangane da ar-ruh shine mu san waɗannan maratib din, da kuma a cikin martabar da muke mu kokarin mu kyautata abinda zai sanya mu in mun mutu ranmu zai zama tofil illiyin. Allah ta'ala ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun innal abrara lafi na'im. Allah ya sa mu a cikin su. Waɗansu kuma Allah ya ce kalla inna kitabal furjari lafi sijji wa ma adraka ma sijji. Waɗansu rayukan nasu a nan duniyar a layuwar barza suna cikin tanderu ne. An san tanderu inda ake yin inda ake gurasa, to akwai tanderu wanda ba gurasa ake ba, mutane ake konawa a ciki, su ne mazinata maza da mata a cikin nan suke. Ran nasu a nan za a kai shi, a cikin nan za a rinka azabtar da shi. Jikinsa da yake cikin kabari zai rinka jin wannan azabar tamkar yana cikin tanderu, amma ran nasa shi aka ɗauka aka kai nan wajen. Saboda haka halin da ranmu yake ciki shi ya kamata mu duba, me za mu tsarkake shi. Qad aflaha man zakaha, to shi rai shine wanda yake zamantowa nafsu idan ya hadu tare da jiki kuma ko dai ya zamanto a annafsul lawama rai mai yawan zargin mai yawan zargi yana zargin kansa yayi sako yana tuba ko kuma rai wanda yake al'ammaratu bisu wanda take ta zamanto kawar shedan sai dai ta rinka umarnin mutum da saba ma Allah ko kuma ta zamanto rai wanda take annafsul mutma'inna wanda ake ce mata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ya samu a cikin su rai wanda take ta nutsu a cikin da'ar Allah wanda za a ce ya wannan rai wanda ta nutsu a cikin da'ar Allah wato take da imani saboda ta nutsu a cikin ambaton Allah koma ya zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da abin da zai baki kuma ana yarda da ki ki shiga cikin bayina ki shiga cikin aljanna ka to idan ruhi ya hadu da dan adam anan to shine zai zama to nafs wanda nafs din tana akwai tana da hali uku kuma tana da jinsi uku rai guda daya zai iya samun halin wato nafsul ammara zai iya samun halin nafsul lawama mai yawan umarni ran tana masa umarni da sako kuma yana saban yazo yana zargin kansa kuma za ta iya zamantowa nafsul mutma'inna ce ta nutsu a cikin saban Allah a cikin bin Allah shine wanda yake yayi yaki da ransa ya hana ransa sako har ya zamanto ya sami istiqama akan tafarki to wannan shine wanda ya samu annafsul mutma'inna wani zai iya samu nafsul mutma'inna sannan kuma rauni ya same shi ya dawo ya koma halin ransa ya koma halin nafsul lawama mai zargin shine mai sako yana tuba al'amaratu bisu' kuwa wanda yake kullun cikin saban Allah yake Allah ya kiyashe mu to abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin halittarsa na ayoyi suna da yawa daga ciki akwai sha'anin rai wanda wannan ya isa ya zamanto mana aya akan al'amarin wato Allah jalla wa ala kamar yadda bamu san rai ba ta da hakikanin sa bayan mun shaida da cewa yana nan ba yadda za mu san hakikanin sifofin Allah jalla wa ala na'am to fa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan wato muhawara da su a Quraysh da kuma ma ahlul kitab da suka yi wannan tambayar domin ya nuna cewar Allah madaukakin sarki ya bama wannan al'umma ilimi amma ilimin da Allah ya bayar ga dukkan jinsin bani Adam kadan ne kuma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin wanda Allah ya ba su wannan kadan din daga cikin ilimi domin kafin nan Allah ta'ala ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da wato abin da yake waraka da rahama ga mu'minai a cikin alqur'ani saboda haka daga cikin rahamar da Allah ya saukar na alqur'ani da waraka shine bayani akan irin waɗannan al'amura yanzu wannan waraka ce Allah ya bama al'umma da yace za su tambaye ka akan ruhu kulir ruhu min amri rabbi wannan waraka ce an warkar da kai cewa ba za ka taba samun ilimin hakikanin wannan ba shi kansa domin shi kansa ka san baka sani ba wannan jahilci ne mai sauki ya fi bisa baka sani ba to shine jahilcin scientist sun dauka sun sani ba su sani ba kuma ba za su taba sani ba amma aka gaya maka haddinka cewa nan ba za ka san shi ba kar ka wahal da kanka saboda haka anan kun ga musulmi suka zamanto da albarkacin alqur'ani sun fi malaman falsafa sun fi malaman sauran addinai da suke bama kansu cewa sun sani domin su yahud yayin da aka gaya musu wannan aya sai suka ce yanzu suka zo a wata riwayar sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu mu da kai kake karanta mana a cikin at-taura cewa an bamu at-taura wanda yake a cikin sa fihi tafsilun likulli shay wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in rahmatan wa tafsilan لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كاتي التوراة أكوي بياني نكومي akwai bayani na komai sannan kuma kace ba ba mu cikin ilimi ba sai kadan duk da an ba mu bayanin komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai an ba ku abinda da kun yi aiki da shi da kun samu rahamar Allah kun tsira daga wuta sai amma abinda aka ba ku na ilimi kadan ne sai Allah sai mansa Allah kuma ya saukar mai annabi sallallahu alaihi wasallam walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم دا أتي أبندكي باين كسا نبشيوي القلوم الربوتوني كما تيكو غباكي إيتا وداني سنة أكارة تيكو غدا بكي كمسا جس زمن تو تودا ونمبذي كارة دي إلمان الله تسوزو دي جرمان كي دي إسا تيوا جد دا أبند أكباسو سنة دي التورا amma bas amma a ce ilimi kadan aka ba su to al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ba su wannan ilimi don farkon matakin ilimi shine a nuna maka tawalu a nuna maka baka sani ba to sai Allah ya saka ka zama malami duk wanda yake ganin kan cewa shi ya sani to yin shine babban jahili amma gayar ilimi kace a wa fawqa kulli bi ilmin alim kuma kace Allahu a'lam na'am
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
Allah ya ce wala in shi ina wallahi idan muka so la nadhhabanna bil ladhi auhayna ilayka sai mu tafiyar da abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka wato shine alqur'ani ya zamanto mun shafe shi daga cikin kiraza mun shafe shi daga cikin alqur'ani masahib ya zamanto a buda ba za ka ga komai ba wa Allah ya rantsuwa cewa in yaso sai ya haka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu kafili mai namuni gare ka a kanmu ba da dawo da alqur'ani idan muka yi haka ba za ka samu wani wanda zai maka haka ba domin abinda muka baka falalaci to da mun dauke wannan ilimin aka wayi gari ba a san shi ba ba za ka samu wani ba wanda zai zamanto alwakil bi ma'ana alkafi wanda zai ce to gani ni zan bugi kirji Allah ne ya kawar da shi ya tafi da shi to ni zan dawo da shi ba za ka samu wanda zai maka haka ba illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga ubangijinka ta hukunta haka ba za ta faru ba inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah ta kasance mai girma ce a gare ka ya rasulullah yadda ratayar rahamar Allah daga gare ka saboda falala da Allah ya maka yasa Allah ba zai maka haka ba wato tana cikin mashi'ar Allah ma'ana tana cikin kudurar Allah idan Allah ya so zai amma ba wani abu ne ya hana Allah ya haka ba sai cewa rahamarsa ta riga ya riga ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama wadda take rahamar nan saboda falala da yayi masa mai girma da haka ba za ta iya faruwa ba amma a cikin wannan an nuna masa mujibin yayi godiya ga Allah yayi godiya ga Allah da Allah ya bashi wannan ilimi kuma ya rike shi ya kiyaye shi cewa ba zai tafi da shi ba kuma a cikin sa akwai bishara cewa alqur'anin nan Allah zai kare shi ba zai dauke shi ba ba zai raba shi da al'ummarsa ba har sai lokacin da al'amarin sa yazo lokacin da sa'ar alkiyama ta zo lokacin da hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amran min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a lokacin da Allah zai dauke alqur'ani a lokacin nan koda an yi imani ba zai amfani ba lokacin amma alqur'ani yana nan har lokacin da rana za ta fito ta yamma manyan ayoyi su tabbata to shine dukkan makarantan alqur'ani sai wayi gari bai san shi ba a cikin littafai ya zamanto ba a gan shi ba Allah zai dauke shi kamar yadda ya saukar da shi to Allah ya ce yana da ikon ya yi haka a koyaushe ya so kuma in ya yi haka babu mai dawo da shi to kaga wannan yana daga cikin abin da zai wajabta tawalu'u na ilimi cewa shi ilimi baiwa ce daga Allah kuma kamar yadda Allah ya baka shi Allah zai iya dauke shi kuma idan Allah ya dauke ilimi daga gare ka babu mai iya dawo maka da shi saboda haka me ya kamata mutum ya yi in ya ji wannan sai dai godiyar Allah in Allah ya bashi ilimi yayi tawalu ya san cewa ba iyawarsa bane ba karfinsa bane kada ya fadi kamar yanda kafiri yake fada inna ma utituhu ala ilmin indi ni an bayan wannan ne saboda wani ilimi daga gare ni da nake da shi ko kuma idan annabawa sun zo farihu bima indahum min al-ilm sai alfahari da abin da suke da shi ne ilimi ya zamanto kan cewar wannan ya zamanto musu shamaki ga barin ganin ayoyin Allah bal mutun ya gode ma Allah ballantana kuma in yaji karin abin da Allah yace illa rahmatan min rabbi wannan illa din nan da ma'ana istithna al-munqati ay lakin rahmatan min rabbik sai dai wata rahama mai girma daga ubangijinka ita ce rahama da ta jace da makamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi mata tankiri ay rahma wadda ta dace da makaminka wadda wannan rahamar dalilinta shine falala daga Allah inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah a gare ka ta kasance mai girma a kanka an kawo kana anan wajen dan a nuna cewar ai falalar tamkar wato tun fil azal take ba kawai falala yafi a ce inna fadlahu alayka kabir falalar Allah gare ka mai girma ce kaga wannan jumla ce ismiya da take nuna tajaddud amma da aka ce inna fadlahu kana alayka kabira ya nuna kan cewa falala ce tun fil azal ko ba za ta gushe ba tintini tana nan kuma ba za ta gushe ba falalar Allah kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu daga cikin wannan falala ta hanyar imani da shi da sansa sallallahu alaihi wasallam kafin mu rufe insha Allah akwai sanarwa sallar isha insha Allah zamu rinka za a rinka tayar da sallar isha karfe 8 da kwata insha Allah sannan kamar yadda muka saba ai bayan sallar isha ai tarawi raka'a 8 shafa'i da witri raka'a 3 insha Allah kuma raka'a izfi 2 zamu rinka karantawa kamar yadda muka karanta a shekarun baya da niyyar cewa in Allah ya yassare mana mu yi sauka a daren 27 na Ramadan wanda ɗaya daga cikin darare da ake kaunar kasancewar Lailatul Qadr a cikin sa sannan akwai sanarwa ga wato jawo hankalin al'umma game da tallafawa ƴan gudun hijira wanda ake da su a sassa daban-daban na ƙasar nan wanda wannan fitina ta tashin hankali ta sa su suka tarwatsa a cikin ƙasar nan akwai ƙungiya da ake ce mata NUSAID wato haɗaɗɗiyar ƙungiya domin wato tallafi da ƴan gudun hijira ana buƙatar masallatai duba da gudunmuwar da masallatai suka bayar a wancan karan na yadda aka haɗa wato kayan taimako wanda mun haɗa a wannan masallacin yana daga cikin inda aka haɗa aka yi motoci tireloli suka je suka kai kayan tallafi da ɗauki ga 'yan uwanmu a ƙasar jihar Yobe da jihar Borno to a yanzu ma wannan ya sa wannan kokari ya zamanto an sa a mayar da shi na dindindin don kula da maganta wannan mushkila to a yanzu an buɗe ma wannan kungiya wannan haɗaɗɗiyar kungiya wato asusunta wanda za a iya nema za a iya tura gudumawa da tallafi na kuɗi za kuma a iya kawo wato kayan taimako na gudumawar kayan abinci za a iya karɓar gudumawar sutura ko kayan abinci a wannan masallaci daga bisanin aka sanar da kungiyar sai su zo su ɗiba domin a ga yadda za a rarraba asusun da ake sanyawa yana bankin Jaiz asusun sunansa NUSAID Humanitarian Initiative lambar account ɗin 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 waya wanda yake za a makale su insha Allah a allo anan a daidai kofar shigowa masallaci domin a gani tare da lambar account din da wanda suke so da wanda Allah ya ba su iko ya kwace musu kansu wannan taimako Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كما عندك نونا من فرق ونن وتامي البركة الله كما نموافق دين أزمن سدسي ودرنسا تفسك دككي يدى أقريم الله كربي إبادهم وأجكنسا الله كما نموافق دا زمن تو أجكنسا لهم باينك أجكن ونن وتا الله كرايد متارد القرآن أو ونن وتا الله كرايد متارد القرآن أصورا رأي ومباكيت الله كساب جزرن دذاك الله كما نجزرن سوران الله أو ونن وتا الله جزرن دذاك بامنا سوران والله أو ونن وتا الله كساية توري دمو أجكن رأي ورمو مسامة ziki wanda ba za mu tabi ba har abada ya rabbal alamin Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana aljanna ta zamanto ita ce rabban mu a wannan wata Allah ka rubuta mu zamanto yan aljanna a wannan wata kai mana muwafaqa da samun rahmatka da take saukar da ita Allah ka sanya mu karba addu'o'in mu da zamu Allah ka yayi tsanani a cikin wannan al'umma albarkar wannan wata yan uwan mu da suka mutu ba su da muke azumi da su a shekarun baya bara Allah baka sa mun gansu sun ga wannan wata ba Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kaburburan su Allah ka dauka ga darajojin su Allah ka sanya aljanna makomar su Allah ka ba mu hakurin rashin su Allah muna roƙanka da kai mana gaman ka tar a wannan wata da dukkan ayyukan da'a ya arhamar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.